sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5 zangon FM a birnin Yamai. Za iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 28 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sartilu Hashim Gumal da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Abuja wasu 'yan Nigeria na kira da a baiwa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunan su.
Na bar ofis shekara yau 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan committee su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maidawa state.
Haka kuma za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger an buɗe wasan kokowa na ƙasa a cikin alhini wato dalilin sojojin da suka mutu. Bayan nan kuma Ibrahim Kalambasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wani.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar, gwamnatin Sudan da kungiyoyin 'yan awara tara sun saka hannu a wata yarjejeniyar kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin Darfur. Yarjejeniyar ta kunshi batutuwa daban-daban da bangarorin ke buƙatar cimma matsaya a zaman tattaunawar da aka yi a Juba. A cewar jagoran tattaunawa kan matsalolin yankin Darfur daga kungiyar Sudan Revolution Front SRPF, wadda ke zaman gamayyar kungiyoyin 'yan awara tara a tattaunawar da ake da gwamnatin Sudan, Ahmed Mohamed, mun yi imanin wannan wani mataki ne mai muhimmanci. Cikin batutuwan da aka amince za a ɗauki mataki akwai duba tushen da ya haddasa tashin hankalin da komawar 'yan gudun hijira da kuma waɗanda tashin hankalin ya raba su da gidajensu a cikin ƙasar, sai kuma raba mukamai da shirin mayar da mayakan 'yan awarin cikin rundunar sojojin ƙasar. Haka kuma yarjejeniyar ta ambaci cewa gwamnatin Sudan za ta ɗauki matakin kan matsalolin ƙasa kamar su gine-ginen da aka lalata a lokutan tashin hankalin. Shugaban ƙasar Algeria Abdelmadjid Tebboune yau Asabar ya naɗa farfesan jami'a kuma tsohon ma'aikacin diplomasiya a matsayin sabon firaminista. A daidai lokacin da yake ƙoƙarin kafa sabuwar gwamnati za ta samar da maslaha kan rikicin siyasa da duba ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. Abdelaziz Jerad, mai shekaru 65, ya taɓa yin aiki da tsohuwar gwamnatin da ta gabata cikin shekarun 1990. Amma tsohon shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika, wanda aka kawar da gwamnatinsa a watan Afrilu bayan kwashe shekaru 20 yana mulki, ya ajiye shi gefe. Gagarumar zanga-zanga ce tilastawa Bouteflika sauka daga kan mulki, ta kuma ɗauki zaben Tebboune a wannan watan a matsayin wanda baya bisa doka. Akwai kuma alamun ba za ta amince da duk wani jami'in gwamnati da ya naɗa ba. Masu zanga-zangar sun ƙi amincewa da duk wani zaɓe da aka yi, yayin da sojoji ke ci gaba da shiga harkokin siyasa, kuma manyan jami'an gwamnatin Bouteflika suna nan kan mukamansu. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yawan mutanen da suka mutu a harin kunar bakin waken da aka kai wajen duba ababen hawa a babban birnin Somalia, Mogadishu, ya cira zuwa akalla 80. Sama da mutum 90 sun samu rauni. Majiyoyi daga ofishin magajin garin Mogadishu, Omar Finish, da 'yan sanda sun ce wannan harin shi ne mafi muni da aka kai a birnin a watannin nan. Wata babbar mota ce shaƙe da bam ta tashi a tsakiyar wajen duba ababen hawa da ke kan hanyar zuwa gundumar Afgoye. Shi dai wannan shinge na duba ababen hawa da aka fi sani da S-Control na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da gwamnati ke karɓar haraji a Mogadishu. Jami'an gwamnati sun ce kusan motoci 100 da dimbin a daidaita sahu dauke da fasinjoji suna kan layi jami'ai na duba su lokacin kenan da bam din ya tashi. Jiya Juma'a ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta sanar da shugaba Vladimir Putin cewa sabon makamin kasar da kera wanda ya ninka sauti gudu har sau 27 ya kammala, lamarin da ya kara makaman nukiliyan kasar karfin gaske. Shugaba Putin ya bayyana sabon makamin a Vanguard a matsayin wata sabuwar fuskar fasaha, inda ya kwatanta ta tauraron din Adam na farko da kungiyar tarayyar Soviet ta kaddamar a shekarar 1957. Sabon makamin na Rasha da ma irinsa da kasar China ta kirkira sun haddasa damuwa ga Amurka wadda ke shirin samar da dabarun kariya. Shi dai wannan makami na Vanguard an kera shi ne ta yadda za a iya harba makami mai linzami zuwa ko ina a fadin duniya, amma ba kamar makamai masu linzami da ake da su ba waɗanda an san hanyar da za su bi zuwa inda aka harba su. Shi wannan zai iya yin dabarun canza hanyoyi a sama har zuwa inda za shi, wanda hakan zai yi wahala iya harbo shi ko a katse shi. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya sanar da Putin cewa makaman mai linzami na farko da aka hada shi da fasahar a Vanguard ya shirya shiga fagen daga. Daga ƙarshe kungiyar Taliban ta kai hari wani sansanin soja a kudancin kasar Afghanistan, inda ta kashe akalla sojoji 10 tare da raunata wasu 4. A wata sanarwa da rundunar sojin Afghanistan ta fitar yau Asabar na cewa harin da yan bindiga suka kai na mabmai da harbe-harben bindiga ya faru ne a gundumar Helmand, inda yawancin gundumomin yankin ke karkashin ikon Taliban. Mai magana da yawun gwamnatin yankin Omar Zawak ya faɗa murya Amurka cewa maharan sun tayar da bam ne kafin su shiga sansanin da ke gundumar Sangin. Ya ce ɗauki ba da ɗin da aka yi ya ɗauki sa'o'i, kuma dukkan ɓangarorin biyu sun samu asarar rayuka, sai dai Zawak bai bayar da wani cikakken bayani ba. Duk da haka wani jami'in yankin da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa murya Amurka cewa harin na Taliban ya kashe sojoji 17 tare da raunata wasu 6. Wata kafar labarin ƙasar ta bayar da rahoton cewa Taliban ta haƙa hanya ta ƙarƙashin ƙasa har zuwa sansanin.
Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko a Abuja, wasu 'yan Najeriya na kira da a baiwa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunan su. Ga wakilin sashin Hausa Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
The federal government is too big, too powerful relative to the federating states.
Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka katanta da jihohin da suka yi gamayyar hada kasar. Da aka kira ga ayyukan bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin kasa ne. Inji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da dan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai taken dukkan mu ma yan Biafra da dai dan karfafa kiran saki fasalin mulkin Najeriya.
We must refrain from the habit of assuming that anyone calling for the restructuring of our federation is working for the breakup.
Atiku ya ce ya dace 'yan Najeriya su daina ɗaukar mai kiran a rigewa gwamnatin tarayya ɗimbin iko a matsayin mai son raba ƙasar ne. Atiku na ganin ya dace a bar jihohi su mallaki iko na tsara tattalin arzikinsu da ɗaukar matakai bisa buƙatunsu. Masu wannan kira na nufi a bawa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunansu da ƙyale gwamnatin tsakiya da tsara manufofin tsaron ƙasa da lamuran diflomasiya. Wasu ma sun fito ƙarara sun ce muradin shi ne ikon kowane yanki ko jiha ta mallaki dukiyarta da take samarwa da turawa tarayya al'ada ko kuwa ce ma haraji. Najeriya Janar Ibrahim Babangida ya mara baya musamman ma ga batun rage wa tarayya karfin iko.
Na bar office shekara yau 24. Kafin lokacin mun sanya waɗannan committee su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maidawa state.
In ka ɗebe rajin kafa ƙasar Biafra, manyan kabilar Ibo da kuma na kudu maso kudu sun fi PPP ta mallakar dukiyar ta yankin su da ɗaukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tanɗa mazar ƙwailar man fetur.
Capacity for prudent management of resources. Capacity for
Nan matsayin sakataren kungiyar kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka ne Emeka Anyako dan kabilar Igbo ke mara bagewa Najeriya garan Bawul inda yake cewa hakan ne kawai zai sanya sadarwa mai ma'ana da tsarin shugabanci mai kyau. Anyako na da ra'ayin a kuma mulkin larduna irin yadda yake gabanin juyin mulkin 1966 da ya kai ga yakin basasa. Yankin Yarbawa dai bai taba koyi bukatar sa ta federaliya ta gaskiya ba, true federalism, inda jihohi za su ke raba iko da tarayya. A fili dai yankin na tinkawo da jihar Lagos da ke rike kanta ko ba tare da kaso daga tarayya ba don harajin kamfanoni da kuma bakin teku. Nan lawyer nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garin Bawul din nan ba su ma damu da abin da ma'aikata ko talaka za su samu ba. Hanya ce da 'yan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a. Da zarar wannan batu ya taso da tawon arewa irin su
marigayi
Justice Mamman Nasir na tuno arzikin dalar gyada ne.
Daga arewan ma aka tara kudin gyada da auduga da koko da kwakwa aka tara aka tono man. Saboda haka mu 'yan uwanmu ne ba mu gaba da kowa sai mu da ya nema. Dankan da dalilin da suke fada da gwamnati kila wani ya yi zalunci to bai so a tada magana.
Bincike na gano magoya bayan shugaba Buhari na ɗaukar masu kiran garan Bawul ɗin masu son rikice ƙasar ce don kawo ƙarshen yaƙi da barayin biro. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda a wani babban filin ƙwallon ƙafa na Maradi aka buɗe wasan kokuwa na ƙasa. Ga Tamar Abari ɗauke da rahoton.
A cikin juyayi ne dai aka buɗa wannan kwamfalar kokowar ta bana biyo bayan rashi da ƙasa ta yi na sojojinta a yankin Tilaberi har kashi biyu. 'Yan kokowar dai sun jera ba tare da kiɗe-kiɗe, ihe-ihe ko kirari ba kamar yadda aka saba. Shin ko menene dalilin yin kokowar a filin ƙwallon ƙafa sabanin na kokowar? Ministan wasanni Malam Kasim Muktar da ƙarin bayani.
Wannan karan za a yi sanan hilin ƙwallo za a yi kokowa. Duk da yake cikin tsari na kokowa na Niger wannan kama musamman ta takobi wannan shine na farko, amma a tsara kokowa a cikin ƙasashen Afrika kusan ƙasashe da dama ba su da mahilin kokowa cikin hilin ƙwallo ne ake yi. Hilin da za a yi kokowa ya kasance ya cika ƙa'idodi ko ma ga hili ne aka yi shi. Ɗaya daga cikin abin da yasa ake yi hilin balo, hilin kokowa wanda aka fara ginawa cin Maradi kwarya ba yi da shi ba.
A koyaushe akwai tsare-tsare da dokoki da aka tanada ma kokowa. To ko a bana yaya abin yake? Malam Barka shine darakta na tsare-tsare da dokokin kokowa na ƙasa.
Kamun kokowa ta gaba ta zo sai a taru a bincika a gani wannan abu da ya faru ba da babu shi ciki. Kaga sai ya shiga kundi dan shi wannan a kare da shi. Kundi na duniya haka ne ake tafiya da shi, ana kawo sauyi ko na football ne ko na menene kai wannan aikin mu. To mu namu anan Maradi da muka yi Tilaberi bara gurema ba a ga wani kulakulai da yawa ba. Idan shi aka bar shi haka a samu ko shekara biyu ko ana yi a gani. Wannan kundi da aka yi aiki da shi a Tilaberi bara shi ne za a yi aiki da shi a nan Maradi bana.
Shi kuwa Sani Mummuni tsohon ɗan kokowa ne na jihar Maradi. Ya yi bayani kan kokowar da da kuma ta yanzu.
Da ya an gace maka akwai 'yan kokowa wani nauri kaza. Dawa ganin kamar kokon nan kuwa ganta an rage armashi. Da ya an gace dan kokowa da ka taso daga nesa ka ganin katon nan ya kai kato ga lallewa na kaza na shine. Kai an ga saka wurin kokon nan babu wani abin da za a ci a ai wani gyara babu zancen gyara. Kokowa ta zamuri ta karin yare. Ka ni da Allah mu yi ta inda dun muka yi ta ma kare sai mu kuma daga ba mu zumunci. To kokowa har ta zan yanzu ka tsau kokowa da an taka daya taki biyu sai kokowa ci ga wani bishinon gyara gyara. Mu kunnan bishinon da mu san shi ba. Amma duk abu in baka darajar ta shi ba ba darajar. Ni arshin darajar. Ina zan kokowa na tuwo diliga son daga jiha sai an daga tsakani na da kaɗan kokowa sai in ba da kayi in ba na kayi wacce tuwa darajar kenan. Tuwo da sunan jiha ku in zaka in ba kayi me a zan yi ba kai to saboda shi ma gani abin da muke so ga yan kokowa su kama mu kokowa daraja ba ka sun kama kokowa daraja a gama dalili an tayi wurin kokowa ka tayi kana kisa bisa kokowa jama'a sun biyo bayan ka akwai firefe akwai gwamnatin jaha akwai sarki akwai kowa ka zaka ba kai shawara da su ba ka zo ka ba mutum guda kai da shi na abokin ka kaji min nawar jaha
su ma dai alƙale na kokowa ta bakin wakilin su wanda bai ambata sunan sa ba sun dauki alƙawarin tafiyar da aikin su yadda ya dace ba tare da an samu kuskure ba
da suna alibi turori na kasa mun dauki alƙawari da zamu karewa kundi na shari'a na kokowa gargajiya ta kasan mu Allah ya sa mu ga gaskiya kuma Allah ya sa mu aikata gaskiya kuma abinda duk zai zama kuskure gare mu gar Allah shi ba mu iko aikata shi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Tamar Abari Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 45 ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya. Da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
An gudanar da bukin Kirsimeti a Najeriya da za a iya cewa lafiya kalau in banda rahoton yadda ƴan ta'adda suka kai hari yankin Chibok suka gashi mutum hudu sace mata da abinci.
Sunana Joseph Yohana muna nan bikin haifan mai ceto shine Yesu ba wani abu da ya faru so mu cewa Allah mun gode.
Tun farko ƴan ta'addan sun so shiga da maturu amma jami'ai suka hana su. Gwamna Mai Malabu nina cewa na daukar matakai.
Ma'uwa uba addu'a da ake yi ba dare ba rana a masallatai da soronsu ya maka gaya wajen samun zaman lafiya insha Allah dukkan wa'annan abu da suke faruwa za su zama tarihi
gwamnatin Najeriya ta sake samba da suki bayan shekaru hudu a tsare da ministan shari'a ke cewa dan yanayin tuhumar da ake yi ne
a sanadiyar sace kudin makaman nan ka tauye ma sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai far hula sun rasa rayukan su
da jama'an arewa na niyyar sulhu tsakanin sarki Sanusi da gwamnatin Gandude amma alamu na nuna ba juyowa da baya a kafa sabbin masarautu hudu Nasiru Adamu da kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka dai to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. Da Farfesa Dauda Ishaya Ikara na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Da farko dai ga Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya saki sada mu a wannan lokaci mai albarka wanda kamar yadda aka sani rayuwa tana ci gaba kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu. Musamman a yankin arewacin Najeriya duk wanda aka kama da laifi to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai a hukunta shi hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda Bahaushe ke cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma karancin zumu wato ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin wato girmama na gaba wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyar da zaman lafiyar da zumuncin da hakurin da kuma jin kai da tausayin da funfuna yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya ƴan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kullun yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba to kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka zaka iske ƴan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani dan haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da zamu sake komawa mu yashe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda wato na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu yau abin da yake faruwa nan ya wuce tunanin duk wani mai tunani a yanzu wato in da ka ɗauka cewa ana haram masu dukiya ne ko masu mulki to yawancin waɗannan abubuwa suke faruwa da su a yanzu za ka samu talakawa ne masu neman abinci don haka ya kuma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shedan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya zaka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare daya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai abu na farko kamar yadda mai bayani a baya shine mu koma ga Allah laifin da muka yi masa mu nemi gafara sai ya kai mana fatan mu shine Allah ya sa idan kunna ya ji jiki ya tsira kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya sa mu dace
shi ma Professor Ikara ya ce
musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya mun sani an samu wasu lokatai da an saka bom a majami an saka bom a cikin masallaci an saka bom ma a wurare daban-daban har na wurin masu yin ibadar addinan gargajiya a garuruwa daban-daban irin su jihar Yobe, Borno, Adamawa wajen jihar Zamfara nan kudancin Kaduna da sauransu duka to ka ga a waɗannan wuraren ita ibada kanta ko da mutum na wani irin addini ne saboda rashin zaman lafiya gaskiya ta kan yi wahala domin mutane suna tsoro kada a kar musu a wurin ibada a karkashe su zan so in sake ƙarawa a matsayina na malamin jami'a malamin makaranta kaga idan akwai zaman lafiya makarantu suka iya ci gaba da karantarwa don samun ilimi na boko da na addini a yalwace ingantacce a ala misali yanzu in ka je yawancin lokunan da ake rikici nan a Najeriya a jihohin da mai iya ɗan shiga ya ga cewa kamar ala misali a jihar Yobe a jihar Borno jihar Zamfara wata rana da na tafi Sokoto da Kebbi na biyar akwai garuruwan da saboda rashin zaman lafiya da gaskiya yanzu makarantun kansu ma an kulle su an rufe su za a da ba yara ba ma'aikata ba malamai a cikin makarantun saboda ne saboda tsoron kada su zo su farma malamai su farma yaran makaranta da sauran ma'aikata a makaranta su hajar da su ko kuma a goma a kyata malamai irin yadda aka yi ba da daɗe wannan ba ka gani mun ji a nan kudancin Kaduna mun ji a jihar Rivers mun ji a sauran wurare an je makarantu an kwashi yara masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa aka kwashi yara har tare da malamai ba ka ya lura kuma shi kanshi tattalin arzikin ƙasar mu fa gaskiya in ba tare da zaman lafiya ba ba zai taba inganta ko ya haɓaka ba. Ala misali in kama da rikice-rikice nan da ake yi a wuraren da ka ga shi kanshi ya cirkuɗi na Najeriya dole ne kullum ka ga ana saka kuɗaɗe masu tsoro ka a ɓangaren tsaro yan mai domin dole a nemi kayan yaƙi na zamani a ba sojojinmu domin su iya faɗa da waɗannan masu tsare zaune tsaye da suna da kayan kuɗaɗe na zamani su ka ga yawanci in ka ta sai ka daina tafiya a ta ɓangaren neman a tsaro neman zaman lafiya saboda ba zaman lafiya to inda akwai zaman lafiya cikin ƙasa kuɗaɗen kuɗaɗen maimakon a duka kashe su ana ke bindigogi da jiragen sama da yaƙi da bankunan yaƙi da sauransu ana ba sojoji don su yi faɗa da ƴan kada zaune a kada da duk waɗannan kuɗaɗen ba za a kai su wajen ba za a iya ɗaukar su a yi wasu abubuwa na ci gaba ko a gina makarantu ko a samu jama'a ruwan sha mai kyau ko kuma a gina asibitoci yadda jama'a za su amfana in lokacin da jama'a ba wani ba su da lafiya za a iya kai shi asibitin nan a duba shi likita ya ba shi magani ya sha da sauransu ko a yaya hanyoyi ma a cikin ƙasa wanda jama'a za su ci za su ji daɗin zirga-zirga kai da kawowa da tafiye-tafiyensu na yau da kullum domin baiwa halaliya da fiye da kullum to amma saboda rikin zaman lafiya ga waɗannan dimbin kuɗin dole ne ana tura su a ɓangaren tsaro a tsaron a siyo kayan yaƙi da sauransu a ba sojoji don neman zaman lafiya to ni ina ba da shawara ya kamata a arewa mu zauna mu duba dukkanmu ƴan arewan nan ne mu tuntuɓi juna mu yi wa juna magana mu gane mu fahimta mahimmancin zaman lafiya da kuma duk abin da za mu yi da ƙoƙari a kowane ɓangare na arewa dangantaka da take musamman tsakanin manoma da makiyaya ina so mu fahimta cewa shi makiyayi yana amfana da manomi fa domin manomi sai ya nuna amfanin nan kafin shi kai su dabbobin makiyayi za su samu abinci kamin shi kanshi ma makiyayi zai samu abinci domin in manomi bai yi noma ba makiyayi fa ba zai samu abin da zai ba dabbobinsa ko abin da zai ci ba sai da yawa ana ka ga cewa a cikin daji yanzu ciyawa ta yi karanci makiyayi nan sun fi dogara musamman da amfani a su dabbobi da kuma bayan an gama girbi manomi zai iya tura dabbobinsa cikin gonaki su ci abubuwan da manomi ya bari bayan girbi to saboda haka shi kanshi kuma manomin shi ma yana buƙatar makiyayi musamman ka ga dabbobi sukan samar da takin gargajiya a cikin gonakinmu wanda aka yi amfani da shi manomi ya rage kuɗin da yake zubawa a sayan takin zamani kuma shi kanshi makiyayi bayan haka yakan samar da nama da shi manomi daga dabbobinsa wanda sai wajibi ne jiki yana buƙatar wannan sinadarin da ake kira protein daga naman dabbobi.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice.
Takaice a sabar gwamnatin Sudan da kungiyoyin ƴan awara tara sun saka hannu a wata yarjejeniya ya kawo ƙarshen tashin hankalin da ake a yankin Darfur. Yarjejeniya da ta kunshi batutuwa daban-daban da ɓangarorin ke buƙatar cimma a matsaya a zaman tattaunawar da aka yi a Juba. Shugaban ƙasar Algeria Abdelmadjid Tebboune yau Asabar ya naɗa farfesan jami'a kuma tsohon ma'aikacin diplomasiya a matsayin sabon prime minister a daidai lokacin da yake ƙoƙarin kafa sabuwar gwamnati da za ta samar da maslaha kan rikicin siyasa da ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. Abdulaziz Jarad, mai shekaru 65 ya taɓa yin aiki a tsohuwar gwamnatin da ta gabata cikin shekara 1990, amma tsohon shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika, wanda aka kawar da gwamnatinsa a watan Afrilu bayan kwa shekaru 20 yana mulki, ya ajiye shi gefe.
Toma sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Saukilu Hashim Gumen da ya taya na gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique, les infos.